الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، منا أرجى بقوديا الله سبحانه وتعالى نقوم يقومي لوكام ومن يمتشين لها جدر ليتني يومنا قوم غوتا صفا جرمنا زهر الله صلى الله عليه وآله وسلم على بشكرة بقودة اليهود الأربعين دياء idan mai lafiya yau 27 ga watan tabbas shekara ta 2023 wanda wannan majalisi a wannan babban shirya mai albarka masallaci na juma'a markazu Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu wanda wannan ci gaba da karatu wannan littafi mufsidatul qulub na wannan malami Sheikh Saleh Al-Munajjis. Muna fatan Allah ɗaukar sarki ya fara masa lafiya da imani ya fara masa hakuri a kan jarabawa. Idan ‘yan uwa suna biye, muna nan muna bayani a kan irin matsaloli da damage da bin son zuciya ke haifarwa. Mun karanta na ɗaya har ya zuwa na 14, yau za mu tashi a kan na 14. Ale ce sababin linaili zannin nas, bin son zuciya da san rai yana sabbaba mutum ya samu yawan zargin mutane. Mutane su yi ta zargin shi, suna ta mishi mummunan addu’a, shi kuma shaidan ya kawata masa aikinsa, yana ganin kawai yana wa mutane waye. Ba san shi matsalar san rai kenan, wanda ke bin san rai shaidan kan nuna masa cewa duk mutane fa ba su gane fa ba. Sai ya ɗauka kamar yana musu wayau, in ya ce baƙi ya ɗauki fari ya ce baƙi ne, sai ya ɗauka ai duk haka mutane suka gane a matsayin baƙi ne, ko kuma in ya ɗauki baƙi ya ce fari ne, sai ya tsammanin haka mutane suke kallon shi a matsayin fari. Nan ko mutane suna ta zargin shi, a cikin zukatansu suna zargin shi, tattaunawansu ya so ya so suna zargin shi, a gefe kuma suna mishi mummunan addu’a. Wabin san zuciya ke haifar da haka. Ya ce yau ƙala inna Hisham bin Abdul Malik lam yaqul bayta sha'irin illa hadal bayt. Ana cewa wannan babban sarki Hisham bin Abdul Malik bai taɓa yin wani baiti na waƙa ba sai baiti fara ɗaya tak a duniya, kamar yadda masana a tarihi suke faɗi. To baitin da yake faɗi yana cewa idza anta lam ta'sil hawa adaka alhawa ila ba'd ma fihi alayka maqam. Baitin da Hisham bin Abdul Malik ya taba fadi, ya taba rirawa a rayuwarsa shine yana cewa idza anta lam ta'sil hawa, idan dai kai mutum baka saba ma san zuciyarka ba, adaka alhawa ila ba'd ma fihi alayka maqam, sai bin son zuciya sai ya ja ka ya ingiza ka zuwa ga sashin abin da yake in kai shi zai jawo maka magana, zai jawo maka zargi da Allah wa dai mutane. Shi ne ke cewa qala ibnu abdul bar yana cewa law qala, da a ce Hisham bin Abdul Malik a wannan baiti da ya rera, da a ce ya ce ne idza anta lam ta'sil hawa adaka alhawa ila kulli ma fihi alayka maqam, ba ila ba'd ba. Shine ya ce idan ka bi son zuciya zai ja ka zuwa ga sashin abin da zai jawo maka magana, zai jawo maka zangi, zai jawo maka aibantawa da walakantawa. To shi Ibn Abdul Bar sai yake cewa ina ma da Hisham bin Abdul Malik ya ce ne qadaka alhawa ila kulli ma fihi alayka maqam, bin son zuciya zai ja ka, zai ingiza ka, zai tunkuɗa ka zuwa ga dukkan wani abin da sai ya jawo maka magana. kenan san zuciya ba inda yake kai ka sai zuwa ga abin da zai jawo maka zargi da tuhuma da aibantawa a rayuwarka babu yadda inda aka taba bin san zuciya jawo maka yabo in ma ka ga azabi ya jawo maka yabo to sai ya jawo maka zargi na dindindin kuma kamar yadda muke bayani da abin da kaji an faɗi na matsala ko fitina ko sharri ko musiba ko bala'i da bin san zuciya ke haifarwa ba lalai ana maka tadin kana yi nan take ka ga nitija kana iya bin san zuciya amma natijan sai bayan shekara 40 kamar satin da ya gabata da muka karanta ko wancan satin ne kana iya bin san zuciya sai lokacin da tsufa ya zo maka sannan ka fara ɗanɗana sakamakon bin san zuciya to kaga ba lalai wai yanzu kana bin san zuciyan ka ga tasirinsa ba mai mulki yana iya kama mulki ya ta san zuciyarsa kuma bai ga wani matsala ta same shi ba har ya gama mulkin to amma yana nan sai walakanci da kaskanci da zargi ya faɗa masa kafin ya bar duniya ko a cikin iyalansa ko a cikin gwamnatin karan kanta ko wani abu wani sashi daga irin wannan sassa na rayuwa ko Allah ya jarabce shi da cuta rashin lafiya duk wanda ya mu'amala da su ta sanadiyarsu ne bisa ransa duk su ji sun gaji da shi su tsangwame shi ka ga mai kuɗi yana zaune a ɗaki yana kiran matansa tana zaune da ƴaƴanta tana ci kashewa wance zan yi fitsari a nan zai fitsari wance zan je bayan gida a nan zai kashi ya kwana cikin kashi ya kwana cikin fitsari da matan da ƴaƴan duk sun kawo da kai da shi wannan akwai wannan cijin wani san rai da yi wurin mu'amalar shi da ko da ƴan uwan shi ya taka su ya bi san zuciyar shi ya walakanta wanda ya ga dama ya taka wanda ya ga dama kila a ciki ma har ya fusata wani masoyin Allah ya bi san ran shi ya fusata wani daga cikin masoyin Allah ya fada cikin hukuman man adali wal yafqad azatu bil haq duk wanda ya cutar da masoyina waliyina Allah ce to ya shirya zani yaki to kaga mai da ra'ayi kai yaki da Allah wa iskirin makamai za ka samu kai yaki da Allah to wata ukuba ne Allah zai kaddana mutum na duniya in Allah sa ya gane ya dawo ya tuba ya ji Allah sai ya hukunta gobe kiyama in kuma ya rafkana to haka nan zai dawo cikin wannan hukuban da walakancin da tsoracin daga nan har kuma abinda Allah ya so a cikin wutan jahannama Allah ka sani wali shafi'i shi ne yake cewa law qala kafin wali shafi'i yace law qala ila kulli ma fihi alayka maqalun kana ablaghu ahsan da ya faɗa haka to da maganar ta fice ka kuma da ta fi kyau wali shafi'i al-imam shafi'i yana da wadansu abiyat da yake cewa idza hara wahmuka fi ma'nayn wa a'yaka haythu al-hawa wa sawab fa da'a ma hawaita fa inna al-hawa yaqudu an-nufus ila ma yu'ab yace idan kwakwalwarka ya rikice idza hara wahmuka idan tunaninka ya rikice fi ma'anayn cikin abubuwa guda biyu da suka ma'anonin abubuwa guda biyu abubuwan nan guda biyu daidai da san rai menene daidai to menene kuma kishin daidai san rai kenan to idan ka rikice ka ruɗe ka kasa gane wanne ya kamata ka yi sai Imam Shafi'i yake cewa shine idan hara wa muka fi ma'anayn idan ka rikice tunaninka ya rikice shine hara ka shiga cikin haira rudani cewa cikin ma'anonin nan guda biyu wanne za ka yi wa ayaka gano inda ya kamata ka biya wahalar da kai wala bi'a bi khalqihin nabu a cikin ayar alqur'ani to wa ayaka abin ya wahalar da kai haythu al-hawa wa sawab ga san rai ga kuma daidai ka kasa gane wanne ya kamata ka yi yanzu to sai malin ya baka wata ka'ida kawai ka'ida ce fa da'a ma hawaita duk inda ka ji kawai ga ranka ya karkata ga kuma wani abin da yake shine daidai to fa da'a ma hawaita duk abin da ka ji ranka kawai shi yake so ka kare shi wannan ka'ida ce fa innal hawa domin bin san zuciya ko bin san rai yaqudun nufus ila ma yu'ab, yana gangarar da rai zuwa ga duk abin da kasan sai an zarge ta akai. Wannan magana ce ta kololuwar hikima, kuma ta shiga kowace irin, wato kowane irin fanni daga cikin fannonin rayuwa har da fannonin addini. Yanzu a babin mu'amala na makwabtaka, amma a babin shugabanci, a babin ɗalibta, a babin malanta, a babin duk abin da ka sani, kawai in ka jiran ka ta karkata zuwa ga wani abu, ka kyale wannan abu, saboda wannan ɗin sai ya jawo maka zargi. Zargin nan ko dai zargin Allah da mala'ikunsa, ko kuma zargin bayin Allah. Hasan al-Basri idan yana ma mutane wa'azi, yana nasiha, yana karantar da mutane, sai ya ga abin ya ƙayatar, abin ya ƙayatar da mutane, kamar dai ka sha irin zamaninmu an fara kabara, aka ce nan ta tafi sai dakatar da wa'azi, sai dakatar wa'azin ya tsaya kenan. Saboda me? Akwai kuma wata fitina da za ta iya zuwa gefe, saboda yanzu za a ba zuciya abincin ta yi, kila kun gane abin da yake abin nan. Yanzu kuma za a koma ana ma zuciya abin da take so ne, da haka yanzu ka samu karkuwa har mutane ana ta kabbarbari, sai da kasar da wa'azi. Saboda ne, saboda a saba ma zuciya. Yayin da kaga cewa ka fara neman, ya kamata a girmama ka wani yanayi iri kaza, ko fada ankal hawa, ka kare wannan son zuciyan, zai kai ka zuwa ga zargi. Yanzu kana neman a girmama ka ne, a baka wani matsayi na musamman, to Allah zai zarge ka, Allah zai zarge ka. Wannan yana shiga cikin babin wani shugaba sai ya ga bari in hana wani haƙƙin shi abin da ya ga dama, shi ne yanzu abin da zuciyar shi ke so. Fada ankal hawa, ka kyale wannan son zuciya, gobe zai jawo maka zargi ne da zagi da Allah ya isa mutane. Idan ɗan kasuwa yana jin ya kamata yanzu wannan farashin, in tsananta farashin nan domin ci riba mai yawa, fada ankal hawa, ka kyale wannan son zuciya, gobe zai jawo maka Allah ya isa talakawa ne. Kira kun gane, da haka zai shiga kowace irin kofa da ka sani. Duk lokacin da kaga zuciyarka ta karkata kawai, kai abu kaza, kai abu kaza, idan ka ya rufe, a wannan lokaci ka fadi kaki. Shi ne abin da muka kawo a cikin irin shimfiɗan da muka yi kafin a fara karatun wannan littafi. Abdurrahman bin Auf radiyallahu ta'ala anhu ya ji yana jin kwaɗayi, yasa aka samu, tunda mai arziki ne, yasa aka samo mishi gara sosai, aka dafa garan nan, kaji ne, nama ne, menene, aka kawo ka aji a gabansa, ya tsaya shiru 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 shiru, aka ce baka ci ba, ita ai dama matsalar ba yanke abinci ba, zuciya ce, to bismillah zuciya sai ki shigo ki ci abinci. Gafa shi a gamfai yana tarihi yana kanshi, ya ce ai dama matsalar ba ni ba ne, dama zuciya ce take jin cin, to gashi an kawo miki firkici, shiru 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 bata fito ta ci ba, sai ce a ɗauka aje a kai ma makwabtansa. Wai nan a saba ma zuciya ne, a nuna mata ba ta isa ba. Shehu Usman, duk mun kawo shi a cikin mukaddima an buku manta ba, Shehu Usman rahimahullahu ta'ala yana cikin karantar da ɗalibansa, sai aka samu wani ya zo ya wuce ta zauren shi da takalmi fas kawai ya wuce da shi, shine sai aka ce ya ce a kira wannan mutumin da wuce da takalmi, sai aka kira shi, sai shehu ya kwanta a ƙasa ya buɗe kirjinsa ya ce wa mutumin ka taka kirjina, ya ce Allah gafarta malam su ba nake a gafarce ni, ya ce sai ka taka, da zai takan sai ya cire takalmin, ya ce a da takalmin za ka taka, abin da ya mishi nauyi amma malam din yace kuma dole haka zai haka nan cikin kaikayi da tsayar dari ya taka kirjin Shehu Usman da kuma takalmi sai ya taka yace to alhamdulillah ji ka abinka Allah ya maka albarka ina dalibai suke tambayan shi me ya faru yace ai matsalan da ke faruwa da ya wuce nan ne sai zuciyarsa tana karanta mu wai wannan bai girma ma kan sai ya zo wuce da takalmin shi shine sai nake son in turmusa zuciyar a ƙasa ba ma wucewa da takalmi wato guri zo ya taka ki fito ki abin da zaki to kaga inda ake saba masa zuciya ke inda ake saba masa rai wannan zai shiga ko ina a cikin rayuwanka kawai yanzu duk inda ka ga abubuwa sun taso maka kawai ka dubi wanne ne kake jin zuciyarka kai kawai ya karkata shi za a yi to ka saba mu wannan abin idan gani ka saba mishi in ba haka ba sai ya jawo maka zargi zargin nan zargin Allah shi ne mafi ƙololuwan zargi idan Allah ya zarge ka cewa ka bi son zuciyarka ai ai bi wani lokaci ma har Allah ya tsine mu bawa saboda ya bi son zuciyarsa wani lokaci daga lokacin nan Allah ya fusata da shi Allah ya rubuta shi cikin wanda ya fushi da su wani lokaci kuma zargin daga mutane mutanen nan lokaci ɗan uwanka na jini san ranka yayi yawa yayin da kaji kana tunanin bari in kyale waɗancan bari in ɗauko ƴaƴana su kaɗai zan ba dama su je su karatu kaji zuciyarka tana karanta maka ka kyale waɗancan kawai ko gobe sai sun zo suna maka habaici suna zarginka suna zaginka cewa baka kula da zumuncinsu ba baka kula da zumunci ba baka kula da abin da ya dace da cikin hukukan ƴan uwanka ba shi yasa sai baka wannan ka'idan kawai in ga abu biyu sun abin nan to ka kyale inda san zuciya yake kawai ka je ka samu menene daidai ga daidai ga san ga abin da kuma ranka ke so ni in san raina ne kawai kaza eh amma kuma dai na san abin da ya dace shi ne kaza to ya san ran in ba ka ba zai ja maka zani abu na 15 sababul lidhul wal hawan in san zuciya zai jawo maka kaskanci da walakanci kaskanci da walakanci qala ibn al mubarak sayyidina abdullah ibn mubarak yana cewa wa min al bala'i wal bala'i alamatu ala tara laka an hawaka nuzu'u al 'abdu 'abdu an-nafs fi shahawatiha wal hurru yashba'u marratan wa yuzu'u taji magaram masana Allah malamai mahutsoran Allah al-imam abdullah ibn mubarak na taba bada kissan abdullah ibn mubarak anan tun daga kan shi mahaifin shi mubarak din bawa ne shi mubarak din bawa ne ba da bane yana da ubangidansa ubangidan rannan yazo shi ne kai mubarak aikinka ya koma gidan gona yanzu kai zaka je ka tsare gidan gona na shikenan bawa ne aka mai da shi aka mishi transfer zuwa gidan gona gidan gona ne na alhaji ya tattara kawai kayan kyale-kyale na jin daɗi da kayan marmari sai bayan wani lokaci can sai shi mamallakin shi mubarak din sai ya kai ziyara gidan gonan ka kira mai tsarin gidan gona wannan bawan kenan alhaji ya ce mishi ka je ka samo mani kayan marmari masu zaki da ya je ya tsunko wannan gwaiba ya tsunko wancan mangwaro ya tsunko wancan afir ya kawo ma alhaji duk wanda aka taɓa a ciki sai a ji tsani ko bauri ba daɗi alhaji ya ce mishi na ce ka samo mani masu zaki ne ya ce to ya sake koma ya sake tsatsinto wasu ya sake kawowa ba ta dai canza zani ba alhaji ya ce kai da ƙin ina ne na ce ka samo masu zaki amma kana samo masu bauri ya ce alhaji da Allah kai haƙuri abin da ke faruwa ni wallahi ban san wanne ne mai zaki ban san wanne ne mai zaki dan ni tun da ka kawo ni gidan gonan nan
baka halasta mun in ci wani amfani daga cin amfanin gidan gonan nan. Da haka ni tun da na zo gidan gonan nan ba abin da ya taba shiga baki na amfanin gidan gonan nan. Kana nufin duk iya shekarun da kai a gidan nan baka taba cin wani abu ba? Yace wallahi bai taba ci ba. Kuma Alhaji bincika tabbatar da sauran ma'aikata suka tabbatar mishi da cewa tabbas bai taba cin komai a gidan nan ba. Wai koyo ka ga gwai ba ta faɗo ƙasa. Ka ce yanzu wannan ganima ne ka ɗauka ka ci, shi Mubarak bai taɓa cin wannan ba, bai taɓa ba. To shi ne irin wannan tsoron Allah da irin wannan taka tsantsan da saɓa ma son zuciya sai ya rikitar da wannan Alhaji. Sai ya ce to ni da irin wannan tsoron Allah ban taɓa ganin shi a wani ba sai kai. To ni kuma yanzu sakamakon da zan maka shi ne daga yanzu na ‘yantar da kai ka koma ɗa babawa. Sannan kuma wannan gidan gonan nawa ma ga baki ɗaya na bar maka ita fi sabilin lafi. Sannan ‘yata son kowa ƙin wanda ya rasa da aka yi rubi a kanta ‘yar Alhaji ba, ko ka kasa na ‘yar Alhaji ba za ka bari ba, ko koma na so, ko kai kasa na ‘yar Alhaji ai ba za ka bari ba. Ya ce to zan na auren maka da ita. Saboda irin tsaban saba ma bin san zuciyar shi da tsoron Allahnsa. To shi wannan Mubarak din da aka aure mishi da wannan ƴan, ƴar Alhajin nan shi kuma wanda ya fifita Allah da manzo akan dukiyarsa, to su ne suka haifi Abdullahi. Shi yasa Abdullahi bin Mubarak bijimin malimi ne kuma mai kuɗi ne. Mai kuɗi ne ba wai talaka ba ne, mai kuɗin gaske ne, amma cikin manya-manyan jami'ai. Tabi ainihin ma suna kiran shi Amirul Mu'minin fil Hadith wani lokaci. To shi ne yake wannan waƙa yake cewa minal bala'i walil bala'i alamatu. Yace ka sani cewa a cikin bala'o'i kai ai kowane bala'i ma akwai alaman da ake gane shi. Yana daga cikin bala'o'i kafin ma shiga sai yace to kama dai tsakaji. Kowane irin bala'i da ka gani a duniya yana da alaman da ake gani shi. Sai ce ala tara laka an hawaka nuzu'u, baka ga yadda idan kana sha'awan abu ranka ke fizganka sai kayi abin ba. Me hikiman da kenan shi ne wai in kana son ka gane babban bala'i to shi ne san rai. To meye alaman san rai? Shi ne duk lokacin da kaga zuciyarka tana fizganka yi kaza yi kaza yi kaza, to alaman bala'i, alaman din san rai. Kun gane hikiman nashi? Cikin bala'o'i akwai din san rai. Kamar ka tambaye shi to Allah ya gafarta malam ya za a yi in gane din san rai. Ya ce duk lokacin da kaga ranka yana ta fizganka yana tafiyar don ka kai ga abin da kake so shi za a yi. To san rai ya so. Shi ne sai ce al'abdu abdun nafsi fi shahawati. Kai ba ko wani ne bawa ba. In ka ji an ce bawa na banza shi ne bawan da ke mazuciyarsa biyayya cikin sha'awoyin ta yau da kullum. Shi ne bawa. Cikin mu waye bawa wanda idan zuciyarsa ta saka masa kawai zai je yi ko ka bari in zuciyarsa ce kaka yi sai ce to ba za a yi ba. In zuciyarsa ta ce je ka yi sai ya je yi. Wannan babu bawa walaƙantacce kamar sa. Ya ce wal hurru shi ko ɗa yashba'u marratan wa yaju. Duk ɗa ɗa wanda ya ƙoshi da iyantaka ɗan da ba bawa ba. Wata rana yana ƙoshi wata rana yana jini. Haka ka'ida take. Wata rana za ka yi dariya wata rana za ka yi kuka. Amma ka ce kai kullum kana son dariya za ka yi ya nuna kai bawan zuciya ne. Ka sallama ma ranka ka sallama ma son zuciyarka. Kullum ka ce kai kana son ka zauna cikin wadata. A'a ɗa wata rana yana da shi wata rana talaka. Amma kai ka ce ni gaskiya ban yadda da rashi da talauci ba. Ya nuna kai bawan zuciyar kai wurin bin son zuciya. Ɗa wata rana za a faranta mishi wata rana za a bakanta mishi. kace kai dan mene za a bakanta maka ya nuna kai bawon zuciyarka ko da wata rana a faranta maka wata rana a bakanta maka matar ka ce wata rana ta wuce saka kai ta dariya har ka kyakkyace in ma wannan na waje ganka sai ce a wani ne ko da na san shi a waje shine yau an sa shi dariya to wata rana ka za ka mutu saka bakin ciki kai ta guni koyar na kai dani baka lura da idan yaro ko dai wanda bai aure ba ko kuma sabon aure idan yaji an ce wata mata ce ma mijinta wani abu kaza sai ce wallahi ni ba macen ta isa ce mun kaza yana na a matsayin shi na bawa bai san yadda duniya ta sa gaba ba amma akwai wani mai aure da ya sai faɗi wannan magana kun gane ai duk mai aure bai sai faɗi wannan magana ba
ustadu sai da kila irin ku
ya ce ba wata macen da ta isa ta sa ni kaza wallahi ba ka isa ba ina jin malam Jafar yana ba da labarin wani mutum wanda ya ɗauki wani littafi ya ce shi zai tattaro kaidi da makircin mata ne kawai shi binciken shi kamar ka ɗauka ka ce yanzu zai digiri na uku binciken shi kawai akan makircin mata da kaidon duk garin da ya samu bayanin akwai wani masanin harkar mata su yi ya je rurrubuta abubuwan da ya samu na kaidin mata ya bi garuruwa ya bi ƙabilu ya bi yarurruka daban-daban yana ta tattara rubutu akan kaidin mata ya fitar da wani kinkime mai littafi duk kaidin mata ne duk abin da ka zama shi da shi ai mata ka ce kaza yana buɗe littafin shi zai gano ga inda mata ka ce ai na riga na rubuta wani cikin kaidin mata aka ce ya je wani gari sai gama da wata yarinya karama bata mata saba sai take tambayar shi kinkime mai littafi fa menene a ciki haka yace kin ga wannan littafi kaidin mata ne gabaki daya ba wani kaidi na mace face akwai shi a littafin tace ka ai ko akwai kaidin da bashi yace babu tace mu ga littafin yana ba ta tare fa littafin rijiya tace akwai wannan a ciki akwai wannan ka rubuta cewa za ka fata wannan littafin a jefa maka rijiya to kaga duk wanda ya zama ɗa magidanci mai hankali ya san bai isa ya ce wai shi wallahi matan shi ba ta gallaza mishi ba in ka ji mutum na faɗin haka yawo ya san inda duniya ta sa gaba ba ko kuma ɗan kasuwa ya ce ai shi ba yadda za a yi ne ya samu taskaro a kasuwanci bai zubi a kasuwanci ba ko haka duk wanda ka ji yana cewa wai shi kawai zai ta ɗaukan ɗabi'u na daɗi da murna da farin ciki shi ba zai taɓa yadda da ɗabi'u na baƙin ciki da wahala da ƙunci ba wannan ba ɗa ba ne ba bawani bawan san zuciyarsa har a cikin hadisi manzon Allah ya ce habib wato kaso masoyinka da lura ila an gane habib habibaka haunan ma a sa'an ya kuna bafiraka yawan ma ka kaunaci duk inda kake jin kauna da soyayya tsakankaninka da wani ka kaunace shi da lura akwai yawan gobe kai za ka zo kana zagi shi na zaginka kuma ka kyamaci makiyinka da lura akwai wannan makiyin gobe za ku zo faɗa sa za ka ka'irin duniya ta ke da ka duk mai hankali ɗa wata rana yana ƙoshi wata rana ya je mu wata rana ya sa mai kyau wata rana ya sa tsoho wata rana ya ci mai daɗi wata rana ya ci mai daɗi wata rana ya dariya wata rana ya kuka wata rana ya arziki wata rana ya talauci wata rana ya zauna da masoya wata rana ya zauna da maƙiya wata rana ya ciwo wata rana ya rashin lafiya haka ɗa yake kuma ya gane wannan kuma akan haka yake tsara rayuwarsa duk wanda ka ga bai gane wannan ba to bawa ne kenan ka ga muna da bayi da yawa a rayuwarmu akwai shugaban da bai taɓa yadda wai yau a ce talakawa su zo su yi mishi bore ba shi duk wanda ya mishi bore sai ya ga bayansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sahabbai sun taɓa yin korafi radiyallahu ta'ala anhu su gaskiya ne gaskiya ne aka je yaƙin Hunain aka samu ganima mare gaba ganima ganima dai dukiya da aka samu a yakin Hunain Allah kada ya san iyakansa. A lokacin manzon Allah yayi kyakkyauta kyauta na ban alajin ya ba wannan tumakai guda 300 shi kai ya ba wannan 200 ya ba wannan 100 a ɗibi curin dukiya a ba wani a ɗibi kaza a ba wani duk aka gama rabar da dukiyar nan amma manzon Allah bai ba mutumin Madina ko da yawa. Kun san Hunain da aka gama fatuwa Makka sai aka wuce Hunain, to a lokacin akwai sabbin musulunta wanda ana son a lallashe zuciyarsu. To annabi ya gama rabar dukiyar nan kaf bai ba mutanen Madina. Sai mutanen Madina suka fara tattaunawa, ya za a ce annabi ya yi irin wannan rabo mai gwaɗi bai gamu ba. Tattaunawa ce ƙarfi sosai har Sa'd bin Mu'adh. Ina jin Sa'd bin Mu'adh ya taso ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce manzo Allah mutanen Ansar sun koka ba, sun koka akan rabon nan da kai baka ba su kari ba. Ya ce ba su ba su komi ba, baka ba su komi ba. Annabi ya ce to kai mene matsayinka a cikin ce ni ma ina cikin tattaunawa kamar shi ma ya yi wannan korafin. Annabi ya ce to an samu matsala, tattaro mu mutanen Madina in korafi aka tattaro su. To a lokacin nan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutanen Madina an bani bayanin cewa kun yi korafi kaza, kun ce ban ba ku, kun ce kaza, kun ce kaza. Suka ce manzon Allah gaskiya ne. Sai yake cewa to amma ko kuma ku yi la'akari da da na zo na same ku na yaƙe-yaƙe ne na haɗa kanku, na zo na same ku talakawa zuwa na Allah ya zazzaga muku arziki ne kaza ne kaza ne kaza, ko ku yi la'akari da haka ba? Sai shiru sai ce ku ban amsa mana. Suka ce wani amsa za mu baka ya manzo Allah? Ya ce ku ma sai ku goranta mu, sai ku ce kai ma ba mutanenka sun kore ka ba ne mu muka karɓe maka, ba mutanenka sun ba da kai ba ne mu muka taimake ka aka ce a kai ta yaƙi, ya ka kawo musu irin waɗannan abubuwan? Suka ce Allah ya tsare mu ga annabi irin wannan magana. To an gama wannan sun zo da damuwa a cikin zuciyarsu, amma tun daga shimfiɗin da ya musu ya ɗan tuno musu wata ni'ima da ya kamata su yi la'akari da ita, ya ɗan yi musu wani gori amma da salo na wasa shi ma ya makan shi gori sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda zai dan ba su nau'in nutsuwa. Sannan sai ya ce kai ku bari ku mutanen Madina, ya ce wallahi baicin hijira ba zaɓin da zan zaɓin makaina sai in zama cikin al'ansa. Shi ne yake gaya musu inda duk a ce duniya ta yi nan mutanen Madina sun yi nan, wallahi zan bi hanyar da mutanen Madina suka bi. Ya ce haba mutanen Madina ba zai muku daɗi ba a ce sauran mutane sun tafi da ƙasancen duniya ko kuma kun tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai ga mutanen Madina kuka suke suna faɗin radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan. Sai ga suna kuka kaunan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ƙara zama a cikin zuciya. Abinda nake nufi a nan shine kana iya cewa an kawo mishi korafi ye wani abin da yake mutane abin waɗansu daga cikin mutane abin bai kayatar da su ba, kake su yayi bakar magana ya musu ya ce an yi ɗan ku jiku abin da za ku yi, a'a sai ya nuna musu shi gofaggen ɗan siyasa ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sai ga shi yanzu kuma abin ya koma raha, abin ya koma ƙarin ƙauna da fahimta da ƙarin tsoron Allah. To yanzu wani shugaban yau kawai ka je ka faɗa mishi gaskiya, to daga lokacin nan kawai za a ce mishi ina cikin 'yan adawa ne, shi kenan kai kuma an gama da babin duk wani abin da za a ga sai a takura sai a fita cikin al'amarin. To kaga yanzu wannan ya zo kenan bawa ne, wancan shugaban bawa ne, ba shugaba ne gaskiya ba. To shi ne sai malai ke cewa wasu ila ahadul hukama anil hawa, an tambayi wanda daga cikin masu hikima akan alhawa, yi mana bayani akan bin son zuciya da bin son rai. Faƙala sai ce hawanun shirqat munhu, sai ka musu magana ta hikima, sai ce musu lafazin ai kun yi sha'al hawa, yace to akwai wani lafazin da suka yi iri daya, ita ce alhawanu, ma'anan alhawanu kaskanci da walakanci. Yace to alhawa din nan daga alhawanu ne, kawai an dai cire nunin din ne. Kun gane, ba wai asalin zubin ce yake nufi a larabci ba, ku fahimci magana, ba su ai zubin kalmar a larabci don mun tattauna ta lokacin da nake tarihi ko, amma wai magana ce ta hikima, kamar ya ce maka alhawa, bin san zuciya yana kai ga zuwa alhawanu, kaskanci da walakanci. Kuma a can baya an ba kumanta ba, akwai daga cikin magabata wanda yake cewa an kira alhawa hawa ne li'annaha, mene ne kawo a cikin abin nan, ya ce saboda tana gangarar da mutum zuwa ga kaskanci a duniya, tana gangarar da shi zuwa ga gidan hawiya. Daga nan ne ma suka ce, daga nan ne ma aka samu hawiya, wai daga alhawa. To shi ne nan wannan mai hikima yake cewa ai alhawa ne kaskanci da walakanci, kawai an cire nunin din ne, sai ake cewa alhawa alhawa, amma da za a kare shi sai a ce alhawanu alhawanu. Da haka wanda ya bi son zuciya ya fada cikin tozarci da kaskanci da walakanci. Wa qad akhadha zalika al-ma'na ahad ash-shu'ara, ɗaya daga cikin mawaka sai ya ɗauki wannan maganar ne mai hikima, fasaghahu sai ya tsara shi bi kauli, sai yake cewa nunul hawani min al-hawa masruqatun fa idha hawaita faqad laqita hawana, yace ai nunun din hawanu ita ce aka cire sai ta koma hawa. Dan haka duk lokacin da ka bi hawa, fa idha hawaita, duk lokacin da ka bi san rai, to faqad laqita hawana, za ka yi kaskanci da walakanci. Kun gane magana? Wa qala sha'ir, yace wani mawaki yana cewa walaqad ra'aytu ma'asharan jamahat bihim tilka at-tabi'atu nahwa kulli tabari, yace walaqad ra'aytu ma'asharan, naga mutane da yawa, naga cincin da mutane, mutane da yawan gaske, jamahat bihim tilka at-tabi'atu, wannan bakar tabi'an ta ingiza su, ingiza wanda ba za su iya dawowa baya ba, shi ne ma'anin jamahat, ta ingiza su, ingiza wanda ba za ka iya dawowa baya ba. Wato wannan muguwar ɗabi'an ta san rai ta ingiza su, ingiza wanda yake ba za su iya dawowa da baya ba. Ina ta ingiza su, nahwa kulli tabari, ta ingiza su zuwa ga dukkan wani taɓewa da halaka. Wala ta zai da zalimina illa tabara, ko me ma'anin tabara, halaka da taɓewa. To na ga san rai wannan muguwar ɗabi'an ta ingiza mutane, ta kai su, ta baro, ta kai su zuwa ga halaka da taɓewa. Wa kullum darabana lahu al-amsal, wa kullum tabbarna tatbira, at-tabar din kenan, halaka da kuma ainihin taɓewa. Yace tahwa nufusuhum wa hawa ajsamihim shughulan bi kulli dana'atin wa saghari, yace duk abin da gangan jikinsu ke so, kawai sai zuciyarsu ta kawata musu wannan abin. Da haka suna tahwa nufusuhum, rayukansu suna bin tahwa ajsamihim, abin da gangan jikinsu ke so, kawai ya ci abin da yake so, ya sha abin da yake so, ya sa suturan da yake so, ya kwanta a abin da yake so, ya hau abin hawan da ya ga dama, ya auri wacce ya ga dama, ya saki wacce ya ga dama, kawai abin da ya gangan jikin nan ke so, kullum shi suke bi, kawai shi ne ransu kawai kawata musu. Shugulan da kulle da na'atin, wannan sai ya mai da su suka shagaltu da duk wani abin da ka sani na kaskanci, na walakanci, da na'a, abin da yake na kaskanci daga addununmu, kaskanci. Tunda dai abin da suke so shi ne kawai abin da gangan jikin nan ke so, wannan fatan jikin me yake so kawai shi za su yi, to wannan sai ya mai da su cikin dukkan walakanci da kaskanci. Sai ka ga mutum shi dai babban burin shi, ko mace ce a gidan aure, babban burin ta ita dai ta ci ta bulbul, ta samu ta a sai mata mene, a sai mata kayan ɗaki, a sai mata mene, a sai mata mene. Wannan ya sanya ta faɗa cikin kaskancin rayuwa da kaskancin addini, saboda me, ta kai ga za ta ji sai tsafi dan ta tabaibaye mijin kar a raba mata aiki inda take hole wanda take sakin jikinta ta miƙe kafa ita kadai to in ta bar wannan namijin gobe yana iya zuwa da ko mata wata aishiyar din fawa a raba masa aiki irin wancan dadin da take ji gangan jikin ne fa kawai ba za ka samu ba sai ka ji mace tana ce maka ni wallahi da miji na ƙara min kishiya ga raje iskanci a waje ai dai ban gani ba to wani lalacewa da taɗewa da halaka ya kai ga mace ta ga ganin mijin ta ji lalata a waje wai ya kuma ta sauki ne da ƙara wuri wannan dana'a din kaskancin da tozarcin a addini ko a rayuwa sai mace ta ce ba baki ne tsare miji ya kisa da zumuncin shi wata mama kan mahaifiyar shi kishi ta ce idan ta ga alhaji ya dawo ya siyo wani abu ya shiga ɗakin mahaifiyarsa sai ta fara tana bakin ciki da shi tana jin daɗin shi saboda ya shiga ɗakin kishinta ita dai kawai ita wahada hala sharika da hali ƙaryanki Allah shi ne wahada hula sharika da komai na duniya yana iya ɗaukan kishi ko dai iya yana iya ɗaukan kishiya to sai ga mutum kawai abin da gangan jiki ke so gangan jiki kun san yana da yawa wani lokaci kawai ranka ne kake so wani lokaci idanka ne kake so wani lokaci kunnenka ne kawai ke son ya ji wani lokaci hannunka ne yake son ya rakata ba wani lokaci bayanka ne da sauran fiɗinka yake son ya kwanta abun yana da faɗi sai ga mutum yana ta faɗa cikin abubuwa na kasancin rayuwa nakan ta ba da misali kawai gangan jikin shi ne yake so ya abin nan kawai sai ya zama shi sunan shi maruƙi shi tarin shi ya roƙo ya roƙi ɗan ƙanƙanin yawo ya roƙi wannan ya roƙi wannan ya roƙi wannan a zo kuma a walakanta shi a cikin shukunci wa ya kai kanshi shi ya kai kanshi kawai wannan bakin da yake so ya bashi abin da yake so dan gishiri gishiri kawai shi ne abin da yake so ko kuma ya saga ya sai ji wasu ya sha ya sai gishiri ya abin da yake na abin da yake so sai kuma riga shi yasa cikin hadisi kaji manzo Allah ya ce ka isa abdul dirham ka isa abdul dinar ka isa abdul khalisa ka isa abdul khamila ta isa wanta kasa wa ila shi ka falan fi kisha bawan zinari ya halaka bawan azurfa ya halaka bawan kyalkyalan daki ya halaka bawan shimfiɗu na gado da kayan alfarma kafa da waya halaka annabi ya ce ta isa wanta kasa ya taɗi ya halaka kuma ya bari ya lalace shine ta isa taɗewa da halaka wanta kasa ya kifa kuma ya juyo sake kifawa sai annabi ya mishi wata mummunan addu'a ya ce idan shi ka fara da kisha in ya fada cikin wahala Allah kada ka fita da shi ashe ba mamaki irin galibi wahalarin da muke ciki addu'a annabi ta kama mu mun zama bayin duniya sai muka fada cikin kaskanci ga yin wanda ya fi karfin ka wanda ka fi karfin shi da kiri ya fi karfin ka saboda me kawai wannan gangan jikin ita ce muke ta mada abin da take so ba za mu saba mata ba za mu saba mata nukan ta faɗi cewa ni ban ga inda ake alfahari da rigan sa ba kamar a Najeriya wallahi za ka zauna da mutanen ƙasashe daban-daban sai ga kawai mutum ya ɗauki riga fa kawai buƙatuwa ne yanzu wannan kawai buƙata ta kenan ni ina son riga ne mai taushi to wannan rigar tana da taushi shikenan buƙata ta to amma a Najeriya wai an ɗauka in baka sa riga iri kaza ba baka sa iri kaza baka sa iri kaza ba to baka isa ba za ka ko sallama ma ba za a yi maka ba in kai sallaman ba za a amsa ba in ka faɗi gaskiya ba za a saurara ba a family idan ka zo ka ce ga abin da ya kamata a yi ba za a saurare ka ba me ye dalili kana da riga ne baka da riga to ni ban taɓa ganin inda aka mai da riga ya zama wani ma'auni na a saurare ka ko kar a saurare ka wasai a Najeriya shi ne sai ka ji an ce maka wani mutum ya ji ya sai wani yadi yadi ɗaya naira dubu goma ta akwai wannan yadin ko suna da yadi ko yadi ɗaya dubu goma akwai yadi naira dubu ɗari wai zai sa a jikin shi me ne da dubu ɗari duk da yake matsayin daban-daban ne ba ina cewa lalai ya zama aibi ba ne matsayin daban-daban ne wanda yake da miliyan ɗari uku sai yadin dubu ɗari uku kai kuma da baka da 3000 ka ga yadin da yau kuma kasa sai a ce ka abin nan to amma dai sai aka koma kawai bautan gangan jikin ake yi duk ga ina sai kaga wai ana son kana son in ka sa riga to hulan ma ta zama irin cika kalin ma zan gani shi wannan Allah azantar da kai har ina kuma in kace zaka bari ya zama fitina da mata a gida ma sai a ce rigima na dauki wata hula na sa aka yi mun tijara wai ba zan fito da wannan hulan da irin wannan yi wallahi zaka ga mana zagi ne wallahi ba zaka ga mana zagi ba mace hulan nan ba nawa ne rigan nan nawa ne ba wani ne ya sayo ballanta na ce sharafi ne in zaka sa hulan nan to sai da wannan don Allah ku bar ni in sa wannan aka ce wallahi ba zaka sa ba da ka sa wannan sai dai ka sa jallabiya ka sa ta baka jabi a Najeriya ke nan amma sauran kasashe kawai ka sa rigan da ka ga dama kawai ka tashi to shine ne yake gaya maka cewa tunda sun bi abin da gangan jikin su ke so sai suka shagaltu da ta abin da zai ja musu kaskanci da walakanci tabi'ul hawa sun bi tabi'ul hawa fa hawa bihi wa kadhal hawa minhu al hawa bi ahli fa hadai yace sun bi san rai shine tabi'ul hawa sun bi san rai fa hawa bihi sai ko ya gangarar da su wa kadhal hawa kai da ma fa ka bin san rai minhu al hawa bi ahlihi daga san rai ne yake jefa masu bin shi zuwa kaskanci a hazari kai ta ka tsantsan kai ne hankali in ka ce duk abin da ranka ke so shi za ka yi to za ka fada zuwa kaskanci a hazari kai ta ka tsantsan ka saba mu zuciyanka anzur bi ayn al haqq la ayn al hawa fal haqq lil ayn al jaliyyati ayn yace to in za ka dubi abu ka dube shi da ido na haske ba ido na san rai ba yanzu wannan abin da aka yi min ya dace ko bai dace ba to ka kalle shi da san ranka kawai kalle shi hanya ba ni ne na fusata su suka yi min kaza ba kila kun gane abin da nake nufi kila wani ne ya zo ya zage ka to kafin ka ji zafin shi yi tunanin to ko ni ne na cutar da shi ya kasa kikaka har sai da kai ta kai da ya zage ni ba kawai a ni zai zaga a ce to ranka shi dade ai ya ce ne kai mishi kaza kai mishi kaza ya ce an yi din to ainul hawa kenan an sa san rai amma kalli ko ni ne na sabbaba wannan magabata da yawa za su gamu da wata matsala a rayuwa maimakon su koma su ramuwan gayya sai su koma suna istighfari wani ya ce nikan gane kuskure na a tsakankanina da Allah idan na gama ta na kakan gari wai sai ya gane ya saba ma Allah maimakon ya ta sama can ya ta aibanta ta ya ta karakau sai kuma astaghfirullah idan ya tabbatar da sun daidaita da Allah sai ya ga matsalan a gidan shi ta bushe to kaga ba san rai da kenan yana bin abubuwa da ido ne haske yana haskaka mishi rayuwarsa yau in ka ga wani bai maka sallama mai kyau ba maimakon ka ce ya yi banza mu zuba a'a yi tunanin to ko ni ma ni rushe wata mummunan mu'amala ne ta sake da ni aka mu gabatar su duk abin da suka gani kafin su zarge ka sai sun zargi kansu kuna kuma in ta kama din ya zo ce ya haƙuri ba ba ya gani akwai kaskanci a ciki da wadatanci tsakankanin sayyidina Abubakar da Bilal an yi irin wannan kuma sayyidina Abubakar shi ya koma ya ba Bilal haƙuri kuma shi ya sayi shi ya tabbata shi a matsayin bawa to haka ya kamata ka kalli abubuwa bi ayn al haqq bi idan gaskiya ido ne haske ido ne haske ido na gaskiya duk abin da ya faru kawai ka fara zargin kanka ka fara tunanin ina ne matsalar nan ta faru kamar sahabbai lokacin da aka je yakin Uhud suka samu tasgaro ai sun koma ne awalan ma asabatu musibatan kad asabtum mithlaiha kuntum anna hadha kaji sai sahabbai suka koma suna tantu wannan matsalar ina ne source ɗinta daga ina ta samu asali ai Allah ya ba su amsa qul huwa min indi anfusikum matsalar daga gare ku ne ku ne kuka yi abin da Allah ya cire tallafin shi a kanku to da suka gane suka dawo suka gyara Allah kuma bai taimake su ba ayatin Hunayn da yawa yake bi su suka samu tasgaro ai daga baya da suka gane sun samu matsala tsakaninsu da Allah ai sun dawo sun gyara to haka ya kamata ka kallon komai da ainihin haƙi ido na gaskiya ido ne haske alhaqu lil'ayn aljaliyati ayi gaskiya ga duk idan da ta zama mai haske tartar to a bayyana take shine ma'anar ayi sararar ta take in dai kana son ka gane gaskiya in kai amfani da ido na gaskiya ido ne haske to zai fito maka karara cewa ga inda aka samu matsalar nan ko mu'amalanka ne da iyalinka ko mu'amalanka ne da Allah ko mu'amalanka ne da makwabtanka ko mu'amalanka ne da talakawanka in dai kai amfani da ido na gaskiya ido ne haske zaka gano inda matsala ce wani ya fi tsanani ne tsananin shi yasa aka yi bishi ai ya samu raddife ai ya samu wanda ya tsananta ma tunda ya kai su bango sai suka dawo shi kuma wani sakarai ne saukin shi ne yasa ake saka shi saukin shi ya wuce wuri har ta kai ga ana saka shi to kaga duk abin da ya faru in ya tsaya kallon abin da idan basira zai gano tsanani na ne ya kai ga haka sauki na ne ya kai ga haka ko in kula na ya kai ga haka rashin mai da hankali ne ya kai ga haka to kaga yayi makan shi ajace sai ya dawo gyara sai ya ce qadal hawal fujjar fan qadu lahu wa abat alayhi maqadatul abrar yace san rai ya ja fajirai sai suka karkata suka bi shi wai malamin yana son ya ce maka kaman san rai wani mutum ne misali ka dauke shi kaman wani mutum ne ya zo ya samu fajirai a shararai yace musu ya ku fajirai ku zo mu tafi mana suka ce ba mu da abin hawa yace ga abin hawa na zo da shi suka ce ba direba yace ni ne direba kawai ya shiga kawai sai suka bi shi shine qadan hawal kujara fan qadu lahu sarrai ya kizgi fajirai sai suka fizgu sai suka bi shi wa abat alaihi maqadatul abrar amma nagartattun bayin Allah jayuwa zuwa ga sarrai ya gagare wato sun ki sun sallama kanku ga sarrai ballantana sarran ya kai su ya baro ya kai su ba kaskanci da tozanci da wadatanci innan abiyat ne masu kyau masu daɗi waɗanda suke bayani akan sarrai da irin haɗarinsa da irin kaskanci da wadatanci da zai jamu ba innan su ne abubuwa guda 14 ko 15 kenan wanda malam ya kawo su cikin matsalolin da bin son zuciya ke haifarwa ko sarrai a gaba ta gaba insha Allah ta'ala fawaidul mukhalifatil hawa to wani fa'ida zaka samu in ka saba ma bin son zuciyarka to shine abin da zamu tashi akai insha Allah ta'ala a zama ta gaba to ko idan ne aka ana kawowa ne saboda kai aiki da shi yau gobe ma kai aiki da shi kai mai da shi ta tur abin da zaka yi aiki da shi a rayuwarka don waɗansu daga cikin mu nan suna farkon rayuwa ne rayuwar ma yanzu suke sa kafa wani yanzu ya gama sakandare yanzu yake sa kafa a rayuwa kenan dan jiya bai ma san halin da yake ciki ba lokacin da yake primary da shekarar shi na farko da ta biyu a sakandare bai ma san halin da yake ciki ba to yanzu ne zai fara sa kafa ya gama sakandare me yiwuwa kila wani ya zama wani shugaba da daman mu nan za su zama magidanta da daman mu nan za su zama magidanta in dai aka tsawon rayuwa waɗansu su zama shugabanni waɗansu su zama jagorori waɗansu su zama malamai wallahi ka kada san zuciyarka kar ka bi san ranka yayin da aka zo ana yayin yin suna hutar da zuciyarka kaka azabtar da kanka ai kaga ana tukkura kaya tukkan waɗansu malamai a social media ana nakalto maganan wani ana ta yaba idi da kai wannan ka kalli ne cewa cikin abubuwan da ka ji na gaskiya daga waɗannan malaman kai guda ne kai yake shi da ka hutar da zuciyarka kar ka azabtar da kanka wai kai ma yanzu kana son sai kai ka fada da malamai wannan sai ya jefa ka cikin bakar azabun mutan jahannama hadisin al-Imam Ibn Majah yace duk wanda ya nemi ilimi saboda abubuwa guda hudu adhalahu Allah jahannama. Yace duk wanda ya nemi ilimin li yubahiya bihi al-ulama. Din ya raka kafada da kafada da malamai. In an kawo dalili shi ma zai kawo. In an kawo hujja shi ma zai kawo. In an shirye taron malamai. In an shirye taron malamai shi ma zai cicciko da tattafai zai zo ya faje. Mutar da zuciyanka dan uwa. Kar ka azartar da kanka, wallahi daukaka ta Allah ce. Daukaka ta Allah ce, kar ka azartar da kanka. Wai ka kosa kai ma kai suna ajika, a ce wani ya ce wani ya ce wani ya ce. Bari in gaya maka, ko an faɗe kai wallahi gobe za a faɗe ka. Ai ta biya maɗiɗi da kai, ka ai wani da ilimi. To an faɗi. Kana sa ran gobe an faɗe ka? Wallahi gobe sai dai a faɗi wani ba kai ba. Ko ba kai ke ba? To zaka duk wanda ya nemi ilimi saboda wannan manzo Allah ce Allah ne shiga da shi jahannama auliyu mari da mustafa ko ya rika wasa da hankalin mawaye awam sauran mutanen gari ya rika zuwa da bakin masaloli baki wanda ba a san su ba ya rika tantance su shi burin shi kenan a rika tafa mu kai wani ya zo da wata matsala shine sai kaga waɗansu sun faye garaje kaga mutum ya ji ya kwakulo wata matsala wacce take komai dai mustahabi ba ta kai ba ai ke rigima da shi da sauran malamai shi sai ya tabbatar da wannan matsalar ko matsayin mustahabi ba ta kai ba daidai lokacin da yake mutanen da yake sharka da bid'a yawa a cikin su manya manyan zulubai da shaye shaye da zaman banza yayi yawa duk bai gyara wannan ba ya ji ya kunkulo wata matsala tsananin ta kace mata mustahabi ai ke rigima ai ta zubar gadon hujjoji yau ya ce ya ɗauko littafi kaza ya kafa hujja gobe ya ɗauko littafi kaza wanda ya nemi ilimi saboda ya rika wasa da hankalin mutanen gari manzo Allah ce adkhalahu Allahu jahannama aw li ya'khudha bihi min al-umara ko ya nemi ilimi ya kosa ya tace din ya rika karɓan wani abu daga hannun masu mulki a rika sa sunan shi wanda za su je aikin hajji ko umara ba tafiya umarin shi ne aibi ba wanda ya yi ilimin saboda wannan manufa mun gane a zamanin sayyidina umar yakan biya mu wadansu da ya kuma mutane su je aikin haji a cikin dukiyar baitul mali wannan ba ita ce matsalan ba zuwan malami daya ya fi zuwan mutum dubu daga cikin mutane akwai malamin da in ya je aikin hajin mutane dubu zai gyara zuwan malami riba ne aikin haji wannan ba ita ce damuwar ba amma shi dai babban burin wannan ɗalibin yana ta neman ilimi ne saboda ya shiga cikin sunayen da aka ce gwamnati ta ce a kawo sunaye wanda za a rika ba su kujerar aikin haji shi ma ya kosa shiga cikin irin wannan ko gwamnati za ta rika ba da wani allocation na waye to ana neman malamai ko kuma yanzu in za a turo da wani tallafi to ta hanyar malamai za a turo shi to shi ma yana son ya shiga cikin list a ce an aiko ma majalisin shi da shi nan da nan ya zuzuta kanshi ya zama malami kuma za Allah ce adkhalahu Allahu jahannama aw li yasrifu wujuhan nas ilayhi ko kuma ya kosa ya karkato da hankalin mutane da idanuwan mutane akan shi ai ta fadin shi ana ta fadin shi sai banza an kai wannan dukka gama wallahi ba za mu amfana da kai da komai ba ba kuma za mu tunkuɗe maka wani sharri da komai in cuta ya same ka haka za ka yi ta cutar ka mutu in talauci ya same ka babu wanda ya sai a zata za ka hutar da zuciyarka kawai wannan ina gaya maka ne ko da gobe ka zama malami ila kun gane abin da nake abin ko da gobe ka zama malami to ka hutar da zuciyarka kar ka fada cikin wannan bala'i sai ma kana ta san ai kai suna ai ta tafa maka ana waye ana waye to Allah madaukar sarki ya ce mu ke mu iya saba mu bin son zuciyarmu Allah ya tabbatar da dagagan mu akan gaskiya akan daidai Allah madaukakin sarki ka daidaita mana mazukatan su kuma su masa daidaita Allah ka rafa mana asirin duniya da lahira ka ba mu lafiya da zama lafiya da zama lafiya insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa sai Allah mubaraka da nabiyyin karim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka